sashen Hausa na Muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 1621-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin Muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan yadda hatsarin mota ke kawo yawan asarar rayuka a Najeriya a Bauchi kuma muna da rahoto ne kan raba kekenatar da wasu motocin sufurin fasinja daga jamhuriyar Nijar kuma muna da rahoton taro na bitar kundin bayanan sauyin yanayi muna da shirin tubalin tsaro da sharhin Muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka daga farko ga labaran duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran Bayan shafe sa'o'i tara ana tattaunawa jiya Alhamis wani kwamiti na musamman na hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta Amurka FDA ya amince da gaggauta amfani da allurar rigakafin cutar corona wadda babban kamfanin harhada magungunan nan na Amurka Pfizer da kuma kamfanin BioNTech na kasar Jamus suka kirkiro tare an yi wannan shawarar ce a daidai lokacin da Amurka ke tabbatar da cewa ana samun masu kamuwa da cutar fiye da yadda aka taba gani a baya zuwa yammacin jiya Alhamis an samu masu dauke da cutar miliyan 15.5 da kuma jumlar mace-mace zuwa yanzu wajen 281 bisa ga bayanan jami'ar Johns Hopkins daga cikin mutane 22 da ke cikin wannan kwamiti na hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta Amurka FDA guda 17 sun kada ƙuri'ar amincewa da rigakafin hudu sun kada ƙuri'ar rashin amincewa a yayin da kuma guda ya kaurace bisa ga hujjojin da suka tabbata a kimiyyance amfanin daukar rigakafin corona din da Pfizer da BioNTech suka kirkiro ya zarce duk wata kasarar da ke akwai musamman ma ga masu shekaru 16 zuwa sama ganin wannan kwamitin ya bayyana amincewarsa ga dukkan alamu hukumar ta FDA za ta bayyana matsayinta na ƙarshe a yau dinnan Juma'a ko gobe Asabar rundunar sojin Amurka ta tura babban jirgin yakin ta dinnan na kai hare-haren bababai samfurin B-52 tun daga nan Amurka zuwa gabar ta tsakiya jiya Alhamis a matsayin ɗaya daga cikin matakan da ake daukawa da tauna tsakuwa don Iran ta yi shakkar kai hare-hare a yayin da ake zaman ɗarɗar a yankin a cewar wani babban jami'in sojin Amurka wannan tura jirgi da aka yi ba don wani takamaiman shirin kai hari bane gargadi ne kawai ga Iran don karta ballo wani abu abinda babban jami'in na sojin Amurka ya gaya wa Muryar Amurka kenan bisa sharadin saka sunansa ya kara da cewa kwanan nan sojoji sun ga wani abin da ya kira wasu alamu a kasar Iraki masu tayar da hankali da ke nuna alamar Iran ko kuma wasu mayaka masu alaka da ita na shirin kai hare-hare waɗannan alamu haɗe da ci gaba da rage sojojin Amurka da ake yi a Iraki da kuma zagayowar ranar da wani harin Amurka ya yi sanadin mutuwar kwamandan rundunar mayakan juyin juye halin Iran na Quds Qasem Soleimani na haddasa wani yanayi na yiwuwar Iran ta ɗau kasadar tafka wani kuskure na kai hare-hare a cewar babban jami'in sojin na Amurka wasu mambobi biyu na kwamitin majalisar dattawan Amurka kan harkokin waje sun yi ma gwamnatin shugaba Donald Trump ta yin wata yarjejeniya wacce za ta share fagen cire sunan Sudan daga jerin sunayen kasashen da Amurka ta ayyana a matsayin masu daukar nauyin ayyukan ta'addanci tuni ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta cimma yarjejeniya da gwamnatin Sudan ta yadda za ta biya diya ga iyalan waɗanda munanan har-haren ta'addancin nan na shekara ta 1998 da kuma 2000 da aka kai a Afirka da gabar ta tsakiya suka rutsa da su a madadin cire sunanta da kuma maida mata kariyar da take da ita a matsayinta na ƙasa mai ɗiyauci to amma wasu 'yan majalisar dattawan na Amurka na barazanar taka mai yarjejeniyar burki saboda za ta iya hana iyalan waɗanda hare-haren ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2001 suka rutsa da su ɗaukar matakan kotu kan Sudan. Kotun ƙolin Amurka da goyon bayan ɗaukacin alƙalanta ta yanke hukunci jiya Alhamis cewa wasu mutane uku musulmi waɗanda aka sa sunayensu cikin jerin sunayen waɗanda gwamnati ta hana wa shiga jirgin sama saboda zargin sun ki amincewa su zama masu tseguntawa ma hukumar bincike ta FBI. Za su iya maka jami'an hukumar ta FBI a kotu kuma a biya su diyyar cin zarafi. Mai shari'ar nan ɗan ra'ayin riƙau Clarence Thomas, wanda ya fice wajen kare 'yancin addini, shi ne ya rubuta matsayi mafi rinjaye. Yana mai cewa mutanen na iya maka jami'an hukumar ta FBI a kotu a matsayinsu na ɗaiɗaiku a ƙarƙashin dokar 'yancin addini na shekara ta 1993. Dokar wacce ake kira dokar kare 'yancin addini ta amince mai ƙara ya buƙaci diyyar kuɗi saboda cin zarafi daga jami'an gwamnatin tarayya a matsayinsu na ɗaiɗaikun mutane. Abinda alkali Thomas ya rubuta kenan a wani bayani mai shafuka 11. A ƙarshe, ma'aikatar lafiya ta Najeriya ta yi gargaɗi jiya Alhamis cewa ƙasar na iya sake fuskantar yaduwar annobar COVID-19 a karo na biyu, yayin da wani jami'in gwamnatin ƙasar kuma ke cewa zuwa watan Afrilun baɗi ne za a iya samar da allurar rigakafi a ƙasar. Da yake magana a wani taron manema labarai a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, ministan lafiya Usagi Enehiri ya ce an samu masu ɗauke da cutar wajen 1,843 a makon jiya, saɓanin 1,235 da aka samu a makonni biyu da suka gabata. Mai yiwuwa muna kan hanyar shiga karo na biyu na fuskantar wannan annobar, a cewarsa. Kalaman nasa na zuwa ne kwana guda bayan da Afirka ta Kudu ta ce ta shiga karo na biyu na fama da wannan annobar.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Ɗaya daga manyan dalilan da kan kawo asarar rayuka a Najeriya baya ga illa 'yan ta'adda shi ne hatsarin mota na kan auku a kusan duk wani a yankunan Najeriya. Jihar Sokoto na daga inda wannan kalubale ke afkuwa. Ga rahoton wakilin Muhammad Nasir.
Daga cikin haɗuran mota da suka ɗauki rayuka 'yan Najeriya a baya-bayan nan sun haɗa da wanda ya faru a garin Tureta ta jihar Sokoto, inda mutum 22 suka rasu kwana biyar kacal. Aka samu wani haɗari a garin Gwarayo wanda ya halaka mutane 11. Ko a wannan mako an samu wani hadari a garin Bodenga duk a jihar Sokoto wanda ya ci rayuwar mutum daya. Duk waɗannan haɗuran suna faruwa ne lokacin da hukumomi da masu ruwa da tsaki kan kiyaye a ko haɗura ke cewa suna bakin kokarin su. Masu sharhi akan lamuran yau da kullun kamar Farfesa Bello Dodon Bada na ganin cewa akwai dalilai da ke kawo waɗannan haɗuran.
Tsofaffin tayoyi ne ba su iya sayan sababbi, motoci sun tsufa, lodi ya yawa, sannan ga masu ansa kuɗin ga kan hanya, sannan ga tsoro wanda ke hanya in ka kama hanya zuwa wani gari. Da haka in ka duba zuciya na canna wasa wasi, wannan na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara kawo wannan hadari. Kuma su waɗanda da ke ansa kuɗi bisa hanya, ma'aikatan da yake ba aikin da an ka aje su su yi kenan ba, babu mai tsawata musu. Direba ko ya magana aikin banza yayi, kana gani dare da rana. Wannan abubuwa tabarbarewa ne na al'amura mushe kawo haka.
Duk da haka hukumar kiyaye a ko haɗura ta Najeriya ta ce ba waɗannan ne manyan matsalolin ba.
Sunana Muhammad Kaigama Kabo, ni ne kuma sector commander hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa na jihar Sokoto. Direbobi dewa sau dewa zaka ɗai iya ɗaga mar hannu yayi kaman zai taka ka. Kaga wannan barazana ake mana rayuwarmu. Na fi so mutum ya tsaya in yaga za a zalunce shi a kan hanya ya zo mana ofis ya kawo mana magana, mu za mu ɗauki mataki tun da mu muka tura yaran nan kan ofis. Ko to irin waɗannan su ne matsalanmu babba. Manyan matsalanmu shi ne rashin tsayawa na direbobi. Su kuma suna da zaton kan cewa in dai ka tsaya road safety to sunanka ka kamu, amma kuma ba haka ba ne.
Masu motocin sufuri su ma sun bayyana nasu dalili da suke ganin ke kawo irin waɗannan aukuwa haɗoran.
Sunana Sani Warayu, ciyaman NATO Mangoro Branch Sokoto. Yau mutum ya zama mai agwagwa da buji gobe ya zan direba, sai ka iske amka mai fasinja ya zo gaba bai san ka'idar tuki ba, bale ka'idar hanya, bale dokokin tuki. Da ya samu matsala za a ce memba ne ko na NATO ko na union, wanda shi wannan mutum ba shi da wuri, ba shi union ba shi NATO. Ya samu matsala kuma sai ya ɗauki wannan abu dora ma kungiyoyin sufuri na jiha, wanda waɗannan abubuwa suna ci wani tuwa ƙwarya gaskiya.
So da yawa direbobi kan bi dokokin da aka gindaya musu lokacin da suke a cikin tashoshi, amma da zaran sun fita sai abin da su haga dama. Duk da yake kungiyar direbobin sufuri suna sa ido ga yadda suke tafiyar da al'amuransu.
Sunana Shu'aibu Huda, mataimakin jami'an na jiha.
Ka san yanzu gobe ƙasar Badar Lahiya ba ko ina aka damar kan zo mu yi road blow ga wani ri muna kallo, amma ƙasar Badar Lahiya ba yiwuwa ka zo cikin daji inda direbe tumaka tare shi.
To menene mafita daga wannan matsalar?
Da gaskiya da riƙon amana kowa shi aiki ne bisa ga aiki ne wanda shike yi insha Allah ya hanka yaka Allah shi ko shi na taimako mu
karshen shekara lokuta ne da ake yawan samun tafiye-tafiye abinda masana ke ganin cewa kowa na da haƙƙi wajen kula da kiyaye aukuwa haɗura domin a gudu tare a cire tare Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
A lamarin da ke dangantaka da sufuri, gwamnatin Bauchi ta raba lamanin keke napep da wasu motoci don jigilar fasinja.
A kashi na farko don samar da irin waɗannan tallafi, Bauna Bala Muhammad ya rabar da keke napep guda 345, wanda hakan ya nuna cewar gwamna ya raba kekuna guda 1,000 a matsayin rance da waɗanda ba su da ayyukan yi a jihar. Bala Muhammad ya ce an samar da tsare-tsare masu sauki za su taimakawa matasa don haka ya nemi haɗin kansu don cimma nasarar kyautata musu rayuwa
ba ma kawai maganar tattalin arziki bane kawai akwai abu na cika alƙawari kyautata ma wanda suka kyautata mu a siyasa na muna kiran masu hannu da shuni da manya-manyan 'yan kasuwa da wanda Allah ya azurta da sauranmu 'yan siyasa da Allah ya ɗaukaka mu taimakawa talaka don talaka fa babu wani amfanin zaɓe a wurinsa idan ba zai samu da zai ci ba ba zai samu rigan da zai sa a wuyansa ba ba zai kai yaronsa makaranta ba duk lokacin da aka ce an bude makaranta to ana ihu wannan muna tunani don mu ma mun bi wayannan matakai mun san wahala da ake ciki a matsayina na ma'aikaci
shugaban ma'aikatar da aka kirkiro domin kula da zirga-zirgar keke napep da motocin abu a manyan birane da kuma kasuwanni a jihar Bauchi ya komodo Ahmed Babat Tijani gamawa mai ritaya ya ce ana so a kawo tsari da kuma doka a harkar sufuri a duk faɗin jihar.
Gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Abdulkadir ya kirkiro wannan ma'aikata domin a samu sahihancin a harkar sufuri a cikin jihar Bauchi sannan kuma ya zamanto duk wuraren da muke da tashoshi muke da kasuwanni wadda ba bisa ka'ida ba da kuma mutane wadda yake sun je sun samu hanyoyi sun mai da su a wurin sana'ansu da sauransu za a yi kokari a yi tsari.
Ya matsayin a chaba yanzu a jihar Bauchi
har yanzu matsayin a chaba an tsaya da a chaba a cikin jihar Bauchi abinda ake ga mutane shine duka buranan da muke da su kaman su Azarai kaman su Bauchi da sauran wurare kaman su Ningi da Misau da sauransu amma sauran kauyuka da sauransu duka abubuwan ne ake yin shi daki daki insha Allah wayannan dai ba ai magana akan su ba amma wayannan an tsaya da wannan abubuwa na a chaba a cikin jihar Bauchi dan haka ne mai girma gwamna ya sama musu keke napep guda 1,000 sannan kuma ya bada motoci guda 154 ba dan komi ba saboda mutanen nan da aka hana su aikin a chaba a ba su wannan keke napep su yi wayannan abubuwa kamar yadda aka yi a Kano yadda aka yi a Kaduna yadda aka yi a sauran jihohin mu na arewa
shugaban kungiyar masu sana'ar tuka keke napep a jihar Bauchi Abala Dauda ya bayyana jin dadi
mai girma gwamna sake kaddamar mana da keke guda 345 muka bada mutane yanzu ya sace karo mana guda 645 sai aka sace karawa da motoci kaga an ƙara faɗaɗa abin ne to lalle wannan abu shi sa nake ƙara farin ciki na mai yawa amma duk wanda ya saba wannan ka'idodi da muka tsara na biyan kuɗin wannan keke to gaskiya kungiya da ta ya karɓa ta ba wanda zai iya biya ko ta hukunta shi
Abdulwahab Muhammad Mulla Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A birnin Kwani na jamhuriyar Nijar, jihohi 8 na kasar na gudanar da taron bitar dokokin kare lafiyar muhalli da akan gudanar don gyaran fuska ga wasu dokoki ko manufofi su tafi daidai da zamani. Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoto.
A ƙarƙashin ofishin ministan gandun daji na jamhuriyar Nijar tare da tallafin hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya PNUD da NDC. Ana can yanzu haka Hotel Etran na garin birnin Kwani ana gudanar taron da ya shahi jihohi 8 na kasar a bangaren noma, kiwo da gandun daji inda za a duba kundi na kasa da ke magana akan canjin yanayi. Madam Ramatu Abba Kyari ita ce daraktan sashen da ke kula da duba yanayi.
Kunduna akan canjin yanayi shine ake ce ma contribution déterminée au niveau national. To kowace kasa tana da wannan kundu. 2015 Niger ta yi shi ana so kowace shekara biyar ana ƙara duba wannan kundu a gani duk inda abinda ya rage da ba a can da fari ba a lissafa da shi ba a sashi cikin wannan kundu don a samu a yi aiki sosai bisan kan yaƙi da canjin yanayi jiha takwas duka takwas na Nijar muka ga masu nan da mu wayar musu da kai bisan wannan kundu yanda za mu yi mu duba shi don a samu a daidaita shi da kyau duk inda canda an su kuskure ko an su sabbin abubuwa da suka shigo canda da babu cikin wannan kundu mu sashi don mu samu mu yi ayyuka na wanda za a yi bisan yaƙi da canjin yanayi.
Taron nawa kana ne a garin birnin Kwanni abinda ya sa ni tuntuɓi Litinan Kolonel Iliyasu Musa shugaban ma'aikatar gandun daji na gundumar birnin Kwanni domin jin kowane irin farin ciki suke ciki ganin cewa an zaɓi garin nasu domin karɓar wannan taron.
Mutane sun zo muna da kowace jiha ta nan Nijar. An zo tsakanin ma'aikatar gandun daji tsakanin ma'aikata mai kula da makamashi da ma'aikata mai kula da harkar kiwo da harkar noma a taro a nan birnin Kwanni mun yi horin ciki sosai.
Shin wani taimako ne wannan ganawar ta duba wannan kundi wanda ke magana akan matakan da ya kamata a ɗauka a janguriyar Nijar domin tunkarar canjin yanayi a cikin nasu ayyuka ta duba da waɗannan matsaloli da suka kaima kowa karo na canjin yanayi? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Madam Mokhtar Salamatu mataimakiyar shugaban ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi ta jihar Agadez.
Fabo ne gare mu inda wanga a tele shi zai ba mu dama mu gane menene yake nufi kuma menene revision kin tashi da za a yi nan ne a lokacin nan ne za mu samu in mun san ko menene kundin da yake nufi mu samu mu gani ƙarin da muke iya bada mu ma wajen kiwo amfanin da zai kawo muna.
Bukin soma wannan taron ya samu alertar wakilin shugaban gundumar birnin Kwanni da wakilin sarkin birnin Kwanni da na sarkin Fulani da shugabannin rundunonin tsaro na birnin Kwanni. Haruna Mamman Bakon sashen Hausar muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Kan a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga Abuja. Yanzu ga Hassan Mai Nakaina da shirinmu na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu duba wani cacar baki ne da ya barke tsakanin kungiyar Amnesty International da rundunar sojojin Najeriya. Aika-aikar 'yan bindiga daɗi a jihar Niger da kuma yadda talakawan yankin ke ci gaba da ɗanɗana kutsar su daga hannun 'yan bindigar. A cikin rahoto mai shafi 60 da kungiyar Amnesty International ta wallafa cewar tsofaffi na ɗanɗana kuɗarsu a tarzomar Boko Haram da ke ci gaba da ruruwa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya a hannun sojoji da ma'yan ƙungiyar Boko Haram. Rahoton ya ce sojoji na gallazawa tsofaffi da ke kaiwa ga mutuwarsu a wannan lokacin, al'amarin da rundunar sojojin Najeriya ta ce ba gaskiya ba ne, in ji Navy Commander Abdulsalam Sani da ke zama kakakin rundunar.
Wato abin da muke cewa shi ne, wato rahoton da su Amnesty International suka bada, wato rahoto ne wanda ba shi da tushe kuma ba shi da alaman gaskiya a cikinsa. Mun duba wannan rahoto wato daga page 1 har zuwa page 69 kuma mun ga abin da suka rubuta wanda diyoncin abin da suka faɗa wato kazafi ne da kuma ƙarya da suke ma hukumar sojan Najeriya. Haka zalika idan aka duba wato shi rahoton na Amnesty International za a ga cewa akwai inda suke cewa wai sojojin Najeriya sukan je ƙauyuka su kashe tsaffi da ƙananan yara. To wannan abu su kansu tsakin da aka yi hira da su sun ƙaryata wannan cewa sojojinmu suna zuwa su hallaka su, wato har sukan ma yadda su 'yan Boko Haram din sukan je garuruwan nasu sukan ce masu su zo suna su kakkashe su. To idan har za su kawo irin waɗannan hujjoji a cikin rahoton nasu, me ya alakanta wannan rahoto da abin da suke zargin hukumar sojan Najeriya suna yi? Hukumar sojan Najeriya tana amfani da dokoki ne na ƙasa da ƙasa da kuma dokoki na wato kwantar da tarzoma da yaƙi wanda muke cewa rules of engagement, kuma mun yi amfani da waɗannan kuma muna kan amfani da su akan yadda muke gudanar da yaƙunanmu. Saboda haka zargi ne wanda ba shi da tushe amma sun fito ne domin su wato su muzanta ma gwamnatin Najeriya da hukumar sojan Najeriya. Me yasa su Amnesty International tunda suke ba su taɓa fitowa suka yi condemning yadda su Boko Haram suke kashe mutane ba sai dai in har sun jijita ko kuma sun kago labaransu akan hukumar sojan Najeriya sai su fara wato bayyana shi kuma ba tare da tushin gaskiya ba. To a takeice abin da muke kira ga 'yan Najeriya shine su wato watsi da wannan rahoto da su Amnesty International suka gabatar, kuma su gane cewa waɗannan Amnesty International ɗin ba wai taimaka ma Najeriya suke ba wajen fitar da irin waɗannan rahotanni marasa tushe da kuma ƙarshen gaskiya.
To ko ta wace fuska masana ke kallon wannan takaddama? Dr. Yahuza Ahmad Getso mai sharhi ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Zance ne mai matukar sarkakiya. Na farko dai guraren da ake kai hari a guraren nan duka inda ake faɗan nan na tsakanin Boko Haram da sojojin Najeriya, babu wani tabbaci takamaimai na cewar ana tantancewa ko a tsaftace yanda ake kai harin ballantana a ci ko ana samun su wato tsofaffin nan su tsira. Musamman kuma idan ka dubi cewar su ƴan Boko Haram da sanda suka yi harin suna yin kan mai uwa da wabi ne. Yayin da suka yi kan mai uwa da wabi kaga ba a tantance tsofaffi da yara da mata waɗanda yaƙi bai yadda a taɓa su ba sai in bisa wasu dalilai bayyananu. To saboda haka martanin da su sojoji suka maiwa da ita Amnesty International da kuma duk wanda yake tuhumar haka yana iya zama akan gwiwa ta daidai, kuma mafi yawanci yana iya zama akan gwiwar ba daidai ba. Saboda harin idan an tashi kaiwa ba tantancewa ake ba, hari ne na kan mai uwa da wabi, musamman inda ake fasa wato bama-bamai da sauran wato abubuwa masu wanda ake harbuwa daga nesa wanda zai iya shafar tsofaffi da sauran makamantansu. Kuma a hararen nan da wanda aka kai a duka gura wanda bangarorin biyu suka kai an samu tabbacin cewar an kashe tsofaffi din, don haka wannan ita ce shaidar mu kuma ita ce abin da mu za mu iya dogara da shi.
Yanzu kuma sai jihar Niger, inda aika yarkar 'yan bindiga daɗi a cikin jihar ke ci gaba da sa jama'a cikin zaman ɗarɗar, inda 'yan bindiga ke ta kai hare-hare matsalar da ta zama ruwan dare, al'amarin kuma da ke neman tsayar da al'amura cik a jihar. Sannan manoma sun gaza ɗebe amfanin gonarsu. A baya-bayanan da 'yan bindiga daɗin sun aukawa garin Mushishi inda suka yi kashe-kashe da kuma sace ƙalin wasu mutane, kamar yadda Honorable Suleiman Usman Nalagu wanda ke zama shugaban karamar hukumar ke yin ƙarin bayani.
Mun an gama sallama garuba a gabda sallan isha'i aka kira ni aka ce bandit masu garkuwa da mutane sun shigo cikin Mushishi cikin tsakiyar Mushishi opposite UBA United Bank for Africa, a nan ne cikin jama'a ne suka dunga halbe-halbe suka halbe 'yan mata guda biyu, ɗaya ana ce mata Aisha mai shekara 15, ɗaya ana ce mata Sumayya mai shekara 14, suka halbe su har lahira. Sannan suka je gidan wani inyamuri da ke nan bakin titi yana da shago, suka neme shi basu gan shi ba. Suka dunga halbe suka dauke ɗaya daga cikin 'ya'yan mutumin suka sa kan mashin suna halbe-halbe suka bi dare suka wuce. So immediately mun sa 'yan sanda da 'yan civil defense da vigilante local vigilante sun hau masu suka sun bi su wannan hanya da suka bi. Wa'annan mutane babu labarin su, ifa wasu 'yan bangar ma da sa'in da suka dawo da suka shiga daji neman su an bi sawu ba gane da suka shiga ba. Tunda ka ga local government tana da boundary da local government kusan hudu.
Wannan kuma wani gano ne ba jiyo ba.
Misalin karfe 8 na dare ne a nan mashigan Ushishi nan wurin babban garejin cikin garin Ushishi sai aka fara jin halbe-halbe daidai wani waje shagon wani dan kasuwa wani inyamuri ana ce mashi Akuya suka zo da mashin guda biyu suka ta halbe-halbe a sama, sai jama'a suka dan wawace suka je suka yi dariji a tsaye da shugaban jama'a ba su wuce ba sai suka kara halbi suka tafi daga a ƙasa suka halbi jama'a suka watsa suka shiga shagon suka anshi kuɗi suka wuce da yaron shi guda ɗaya. To a sanadin haka ne bucin mun dawo sai muka ci mu 'yan mata biyu ku ce sun mutu dan halbe ta akai guda halbe ta ki
a kananan hukumomin Bosso da Shiroro. Kuma har-haren ne 'yan bindiga ke ci gaba da kaiwa a halin yanzu, kamar yadda waɗannan mazauna garin ke mana ƙarin bayani.
Ranar Laraba misalin ƙarfe 10 wani ba Allah ya ji ga kota daji, to cikin dajin nan bai dawo ba ba ci ba alama kai. Sa'ilin nan 'yan uwa har mangarba ta suka je shi su gani ko za su samo shi, kawai sai suka ji ƙarin bindigogi ta suka dawo a washe garin jiya kenan. Aka taru ana so a tafi dajin a diba menene ya gagara. Ƙarfe 10:11 na dare ba Allah na sa gangar su biyar da AK-47 suka samu wani ba Allah da hillaci gidan shi ana taimi shi gana'i suka haɗe ya tashi su tafi da shi daji da yake labin sai baya zuwa saboda duk abin da faru gari shi san daga Allah ne. Suka ce ya tsugunna suka ce ya tashi suka ce ya wuce suna ba da ba su kalmi shi da bindiga. Abin da ke faruwa yanzu a gonakin mutane suna daji wallahi mala ana son a je a yi girbin da ya gagara.
Sunana Alhaji Awai zama marigewa kusa. To abin da ke faruwa a yankinmu abin yana soye ya ma fi ƙarfin mutanen karkara, domin ba zan ce a yankinmu kasan gwari ba kadai, musamman
a bangaren Niger da mafi karfin kowa din kamar da nake domin a bin takaici ne irin wannan abun da ya taso kwanan nan har ya kasance yau mutum baya kwana gidan shi ya rufe ido a sarakuna ma haka abin takaici a waye gari har a ce wai an zo an dauke mutum a kullum ba rana guda wanda ba a dauke mutum a yi janga da shi mutanensa biya kuɗi.
Abin ya faru da kai ne yanzu koko wani hali
ka? Ya faru da mafi kusa da ni domin kawuna ne da wanda abin ya faru da shi da uwarsa da mahaifiyana da shi uwansu ɗaya ne ubansu ɗaya ne.
Na'am, wani gari kenan?
Wanda yau nan kasan Ajami rayi fiye da mutum 20 suka shigo ɗakin shi suka ɗauke shi suka tabbatar da cewar sun tafi da shi a shekaran jiya da suka soma suka ce suna son idan ana son ransa a biya miliyan 10. Suna hankali yau an waye gari har yanzu mutanen da ranar gane aka tuntube su suka ce su ba su da tabbatarwa mutanenmu a wanda suke neman ransa ya biya miliyan 4 in ba za a biya ba ko ranka ko miliyan 4 inda muke so a yi an shafaɗe ko ba a son arewan ne ko ba a son yan arewan ne ko ba a son kuma mutanen Niger ne.
Ire-iren waɗannan labaru dai kullum ke fitowa daga dukkanin sassan arewacin Najeriya. Duk da cewar gwamnati na cewar na iya bakin ƙoƙarinta, amma har yanzu jama'ar na cewar ba su gani a ƙasa ba wa'ance da kare ana buki a gidansu. Masu sauraro duka-duka da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shirin na wannan mako a halin yanzu. A madadin wakilinmu na jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, Hassan Maina kaina ke sallama da ku, ku kasance lafiya.
Yanzu lokaci ya yi na sharhin murya Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka na ci gaba da kare kungiyar ta'addancin nan ta Al-Qaida har-hari da mukarrabanta da suka hada da Al-Shabab. A baya-bayan nan ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana shugabannin kungiyar Al-Shabab Abdullahi Usman Muhammad da Malim Ayman a matsayin manyan 'yan ta'addan duniya. Abdullahi Usman Muhammad, wanda aka fi sani da injiniya Ismail, shi ne babban masani kan abubuwan fashewa na Al-Shabab, wanda ke da alhakin kula da ayyukan kungiyar 'yan ta'addan da kera abubuwan fashewa. Shi ma mashawarci ne na musamman ga wanda ake kira sarkin Al-Shabab, kuma shi ne shugaban reshen yaɗa labarai na Al-Shabab da ake kira Al-Qataib. Malim Ayman shi ne shugaban kungiyar Ja'ish Ayman, wata kungiyar Al-Shabab da ke gudanar da hare-haren ta'addanci da ayyuka a kasashen Kenya da Somalia. Ayman ne ke da alhakin shirya harin da aka kai a watan Janairun 2020 a sansanin Simba da ke Mandabe a kasar Kenya, wanda ya kashe sojan Amurka ɗaya da wasu 'yan kwangila Amurka 2. An sanya kungiyar Al-Shabab a matsayin kungiyar 'yan ta'adda a cikin watan Maris ɗin shekarar 2008, kuma tana ci gaba da yin barazana ga zaman lafiya da tsaro da kwanciyar hankali a Somalia da kuma Kenya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa cikin wata sanarwa cewa Amurka ta ƙudiri aniyar daƙile hanyoyin samun kuɗaɗen shiga na Al-Shabab da hana ta damar ci gaba da kai hare-hare kan fararen hula da kuma tallafa wa gwamnatin Somalia wajen daƙile kuɗaɗen 'yan ta'addan. Wannan na buƙatar aiki tare da ƙawayenmu don rage ƙarfin ƙungiyar da ayyukanta da yaƙar tasirinta a gabashin Afirka. Sakamakon ayyana sunayen a matsayin 'yan ta'adda, an haramta wa duk wani ba Amurka yin wata mu'amala da Muhammad da Ayman da kaddarorinsu da ke ƙarƙashin ikon Amurka. Ƙari kan hakan, laifi ne cikin sani a yi ƙoƙari ko haɗa baki don samarwa da ƙungiyar Al-Shabab tallafi. Ayyana sunayen na daga cikin babban yunƙurin magance ta'addanci a ƙasashen ƙetare, inji Nathan Sells, mai shirye-shirye a yaƙi da ta'addanci. Mun kawo dukkan kayayyakin aikinmu ga wannan yakin, ba wai kawai takunkumi ba, har ma da musayar bayanai da daƙile musayar saƙonni da hana yin tafiye-tafiye da kuma yin ƙawance don kare wasu ayyukan ta'addanci masu sauƙi. Sells ya ƙara da cewa Amurka a shirye take da ta tunkari duk wata ƙungiyar 'yan ta'adda ta ƙasashen waje da ke yi wa 'yan ƙasarmu barazana da muradunmu na ƙasashen waje. Ko ƙawayenmu, muna da niyyar wargaza barazanar 'yan ta'adda kamar Al-Shabab ta hanyar ayyana su. kuma waɗannan matakan za su yi hakan. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Halima Abdullahi da na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.